ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar daga kanji marar ilimi abun rainawa
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shirin namu na yau ya tattauna ne da wasu dalibai da ke karatun bible a wasu makarantu da ke koyar da ilimin bible a jihar Plateau domin jin yadda wannan karatu ke taimaka musu wajen gudanar da harkokin su yau da kullum da kuma mu'amala tsakanin su da wanda ba Kirista ba ba tare da bata lokaci ba zan mika ku ga Zainab Babaji wanda ta tattauna da waɗannan ɗalibai Zainab idan kin shirya bismillah
ni ne mai suna Bulus Kamshwe ɗalibi ne da ina karatu kuma na ƙare mataki na farko na degree yanzu na koma ina masters a nan a cibiyar tauhidi na Equa Theological Seminary a nan Jos wanda yanzu ina karatu a MA nawa a missions a intercultural studies a nan a jihar Plateau
me baka sha'awan zuwa makarantar tauhidi
wai abin da ya bari sha'awan zuwa makarantar tauhidi suna da yawa don na gane a rayuwa in ka samu duniya baka da Allah aikin banza kake yi sannan na sani zuwan tauhidi zai kara taimako na sosai ya kara haske kan karatun da na riga nayi a na secular so wannan zai taimake rayuwa na da kuma waɗanda suke tattare da ni wannan zai taimaka wurin koyar da su sannan bayan haka karatun tauhidi abin da ya ban sha'awan zuwa don in kara sanin Allah sosai da kuma rayuwa ya zan yi zama cikin mutane yadda zan tafi da mutane ba wai lallai addinin kristanci kare ba amma da sauran makwabta wannan za ya bani sha'awa sosai don naga irin wanda sun zo tauhidi sun kare yadda suke rayuwar su ba su da matsala ko ina suka shiga suna iya rayuwa suna iya zama da kowani irin mutum so shi ya ban sha'awa abu na farko kenan sosai
to me kuke koya a nan makaranta ta tauhidi
a nan makarantar tauhidi muna koyan abubuwa da yawa amma a cikin masu yawa bari dan kimanta wasu abubuwa dan kalilan abu na farko ana koya mana yadda zamu yi rayuwa a cikin mutane wanda ba addininmu da su ba ɗaya bane so akan koyar da mu yadda zamu yi mu'amala da su a hanyar da yafi dacewa wanda ba a cikin hayaniya ko husuma kuta da hankali ba sannan abu na biye kuma abubuwan da muke koya a nan makarantar tauhidi misali yadda zaka yi rayuwa a cikin gidanka ka zauna da makwabta da iyalinka ka koyar da su da kayan masarufi na rayuwa yadda zaka yi tattali don kanka wannan muna koyan shi a nan sannan kuma bincin haka ana koyar da mu yadda zamu yi rayuwa a matsayin mu na 'ya'yan Allah masu bi wannan dimun ana koyar da mu wannan bincin haka kuma akan koyar da mu yadda zamu sarrafa hayaki na rayuwa na dogaro ga kai wannan yana cikin muhimman abubuwan da muka koya a nan
to sunana Ruth Madugudogo nayi makaranta a makarantar tauhidi na Jos kuma na karanta pastoral studies
wato ke pastor kenan
eh ni pastor ce
to tun farko me ya baki sha'awan zuwa wannan makaranta
to a gaskiya dai abin da ya bani sha'awa shine ni ina son san littafi mai sarki da kyau duk lokacin da ko an ban koyarwa ko kuma zan yi magana da mutum sai in fahimtar da mutum yadda zai fahimci maganan Allah da kyau bana so in yi bayani ban san tushen abun ba shi yasa na zo makarantar nan don in fahimci littafi mai sarki da kyau duk lokacin da zan yi koyarwa at least zan yi shi perfect yawwa shi ne
na san kin gama wannan makaranta kuma kina kusan za a ce dan aiki a wannan makaranta na koyarwa me kike koyarwa dalibai a nan makaranta
to ni dai ba ainihin ma'aikaciyar su bane amma ni casual ne ina ta gefen matan fastoci ina koyar musu da sana'o'i kaman su dinki kaman dinkin kaya su dinkin jaka da dai wasu su yin cake da waɗansu abubuwa yin sabulu da yin su bonvita da yin syrup abubuwa sana'o'i da yawa ina koyar musu a makarantar to dalilin da yasa aka sa wannan course din saboda zai taimaka wa matan fastoci duk inda suke da yake fastoci suna zuwa kauyuka ana kai su wurare daban-daban duk inda suke zai taimaka ma matayensu su yi sana'a don su taimaka ma mazajensu shine dalilin da yasa muna koyar da sana'o'i
to ni ne mai suna David Bulus Boje ina karatu a makarantar tauhidi na Equa Seminary Jos now
to me ya baka sha'awa tun farko na zuwa wannan karatu na Bible a nan Jos
to na farko dai ni dalibin makaranta ne na Federal University Gombe Kashere ina aji uku sai na baro na dawo nan na farko na duba rashin fahimta na littafi mai tsarki da mutane suke da shi a waje shine dalili na farko da ya kawo ni na biyu kuma ina so in ga cewa na koyar da sanin maganan Allah cause na san cewa wannan shine abin da Allah ya halice ni nayi sannan na uku kuma ina so in ga cewa mutane an samu tsira because na san shine babban abu na rayuwar mutum kafin nan ya bar duniya
to da yake abubuwan da suka baka sha'awa kenan da ka zo nan a cibiyar tauhidi ko kuma seminary kana ganin kamar irin wayannan cibiyoyi musamman na addini yana iya sauya rayuwar mutane ta yanzu muna ganin matsaloli daban-daban muna ganin halaye daban-daban kana ganin kamar irin wannan makarantu suna sauya rayuwar mutane
eh to a zamanin da muke ciki yanzu ina ga wannan irin karatu shine an sanda mu kowani irin mutane domin na san a cikin litafi mai tsarki ne zaka samu karfafawa litafi mai tsarki ne zai ga maka cewa ka daina zunubi misali idan a ce kai mazinaci ne zaka hada a da ranar cewa a'a duk mazinaci ba zai shiga mulkin sama to kaga kadai wannan shi kadai ma ya isa ya saka kai dogon tunani so irin wannan karatu yana da amfani matukan gaske domin shine abin da zamanin mu yake bukata yanzu kaskaman zamu iya cewa misali game da irin karatu da muke a Nigeria ana koya mana head knowledge ne kawai theoretically amma idan aka zo irin aspect na practical yakan zamanto da wuya misali mu ce kaman kaje ka jami'a saboda ni nayi jami'a kaman da na fada so na san kuma a jami'a is more of theory you know
ana yi ne kawai a fada maka dai ba
wai a baka information kawai akai amma ba wai akwai practical din sa ba a nuna maka zahirin ta ba so amma kuma kin ga a seminary dole ne zaka tafi da zahirin dole ne kuma zaka tafi da theory a view yana hade a wuri guda to ina ga yana da muhimmanci sosai ma kowani mutum wanda ya samu dama in kuma ya samu kira domin ya je ya yi shelin bishara wuri ne mai kyau wanda ya kamata ya zo shi
Masararo a madadin Zainab Babaje da kuma Jude Leather Creation da ta bada umarnin shirin naku baban yaki Brun ke fatan a huta lafiya sai wani mako.
Shan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa